neman maza, maza suke neman maza da kuma wato kafircin da suke. Duwatsun abun yi wa alama, ma'ana kowane dutse akwai sunan wanda zai faɗi a kansa, kowane dutse. So da aka an rubuta halakarwar ba za ta shafe shi ba. Fama wajadna fiha, ba mu samu a wannan alkariyar ba ghaira baitin sai gida ɗaya kawai min al-muslimi na musulmi. Duk alkariyar sanin babu musulmi sai gida ɗaya. Gida ɗaya ma gidan Annabi Lutu ne. Gidan Annabi Lutu ma ba dukansa ba. Da shi da 'ya'yansa mata guda biyu kawai. Amma matarsa ba ta yi imani da shi ba. Ita abin da ya samu wa'insan ya same ta. Allah ta'ala ya ce wa tarakna fiha ayatan, sai muka bar aya a wannan alkariyar ko a sha'anin alkariyar wanda zai zama wa'azi lillazina yakhafuna al'azaba al'alim, wa'inda suke tsoron azaba mai raɗaɗi. Muka kifar da alkariyar, muka bi su da ruwan duwatsu, sannan wajen ya zama teku, ya zama ainihin kogi, da bulalliyar kogi wanda kowa zai zo ya gani don ya zama masa aya da izina da wa'azi. Wato shi ne jeffi ko kace albahrul mayyit, yana nan ana zuwa ziyarta. Wannan kissa ta Annabi Lutu ta maimaito a wurare da yawa, ni ban san iya adadin yinta da muka yi a wannan masallacin ba. Amma dai a dunkule, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko Annabi Lutu ya yi wa mutanensa gargaɗi su daina kafirci kuma su daina duwaɗi. Wato shi ne namiji ya nemi, ya nemi namiji. Amma suka kangare, suka ƙi wato su yi imani da shi, suka ƙi su daina abin da suke na ɓarna. Kuma daga cikin wa'inda suka kafirce masa har da matarsa, ita ma ta ƙi ta yi imani, kuma tana ɗaure wa 'yan duwaɗi gindi. Tana abin nan idan an yi baƙin maza matasa, ita take zuwa ta neman su, ta ce yau fa mutumin naku ya yi baƙi, su zo su ce za su yi lalata da su da ƙarfi. To shi yasa ita ma abin da ya same su ɗin, sai ya same ta saboda ha'intar mijinta da ni. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صداقة سنها إيتاها إنتميتنتا تاي كافرتي تاي تولي والواتي جندي صداقة إتماد والنمى في فنيضو سيحة هذا إيتا سننكم على هرا كما ذا أشياء تشغو تجاه النمى تاريد ما سشغا. Wa'innan mutanen da suka kamo hanya zuwa alkariyar Sadun sai suka ratse wajen Annabi Ibrahim a Sham, suka je suka gaishe shi, duk da Sadun ita ma tana Sham ne, domin dace a yanzu haka yana ƙasar Jordan, yana ƙasar Jordan. Ƙasar Jordan tana da cikin ƙasashen Sham guda hudu, da Siriya da Lebanon da Palestine da Jordan. Shikenan suka ratse wajen Annabi Ibrahim, suka gaishe shi, ya gaishe su, suka masa wannan albishirin. Shikenan kuma suka masa bayani da abin da za su je su yi. A lokacin da suka ce za su je su halakar da alkariyar Sadun, Annabi Ibrahim hankalinsa ya tashi, ya ce akwai Annabi Lutu a ciki ba, domin ya san shi. Sai suka ce ai mun fi ka sanin waye a ciki, amma su ba za ta shafe su ba. Shikenan suka kama hanya suka zo har bakin gari alkariyar Sadun, wanda a cikin kissa na Isra'iliyat wanda ba ka ƙaryata ba, ba ka gaskanta ba, shi Annabi Lutu yana gonansa a bayan gari da shi da 'ya'yansa. Shikenan wa'innan mala'iku guda uku sai suka zo a siffan matasa, mala'ika Jibril da Mika'il da Isra'il. Shikenan wa'innan yaran sai suka gan su, sai suka ga alaman baƙi ne, ba wa'inda aka kawo gari a garin ba ne. Shikenan sai suka nufa gaya babansu, suka ce ga baƙi nan sun zo. To sai hankalin baban sai ya tashi, saboda in an yi baƙi su wa'innan mujurman suna lalata da su. Shikenan yaran da suka nemi ya taimaka musu a sama musu masauki. Shikenan aka kira su, ya ce me kuka zo? Suka ce su baƙi ne, sun zo ne za su kwana a nan gari. To shi ba a son ya ce musu bare sauke su ba, ko ya ce musu su bar gari, kar su kwana a garin ba. Amma dai ya musu jurwaye mai kama da wanka, yana ainihin nuna musu cewa garin nan mutanen banza ne. Suka kama tafiya na cewa mutanen garin nan mutanen banza ne, ba mutanen kirki ba, saboda su gane su ce to mun fasa sauka a gari. Amma ba su fasa ba, shi kuma ba a son a ce bai sauki baki ba. Sannan hata kama tafiya ai suka sake ta mutanen gari na ba su da kirki mutanen manzari ba mutanen kirki ba duka wannan domin ya nuna musu cewa garin nan ba wurin sauka ba ne amma duk da haka basu fasa ba ya sake faɗa karo na uku yana ce musu ai garin nan ba mutanen ba mutanen kirki ba mutanen manzari ba da ya faɗi na uku to a lokacin ne sai wato ainihin mala'ika Jibrilu sai ya ce wa annabi Lutu ya ce to mu ba mutane ba ne mu mala'iku ne mun zo ne mu halakar da waɗannan mutane to amma ba za mu halakar da su ba an ce mana sai mutanen garin sun shaida sau uku cewa waɗannan mutanen banza ne saboda haka yanzu ka ba mu shaida cewa mutanen banza ne saboda haka za mu halakar da su shikenan sai ya ɗauke su ya kai su gidansa to su kuma ita matarsa kuma ta ji labari ga san ta san cewa sun zo da su ne sai yaɗa labari annabi Lutu ya yi baki waɗanda suke wato ainihin maza matasa na ba a lalon na ba ne ya ce faruwa ne to wanda ya zo ba sai ka zauna ba bai san hanyar da zai shiga ba sai ka tsallaka mutane ka sai ka shiga da shi shi da jama'arsa aina nake Allah ka tsaya ka mana jari in kana masallaci ga makani su kawai babu wanda ba wanda zai zo na inda zai shiga mai samu ne shiga saboda haka sai suka zo da su lalata da mala'iku sun ɗauka samari ne don suna fifa na samari annabi Lutu ya ce roƙe su ya ce ku ji tsoron Allah kar ku taɓa waɗannan mutane kar ku kunyata ni a cikin bakina suka ce su babu wanda ku zai ku auri mata ga mata nan ku aura ya ce suka ce babu shikenan sai mala'ika Lutu sai ya ce wa annabi Lutu da ya ga hankalinsa ya tashi ya ce masa kar ka damu mu mala'iku ne za mu magance su to shine sai suka zo suka samu haurawa ta katanga da suka faɗo cikin gidan mala'ika Jibril ya ɗauko fukiyarsa ɗaya karkaɗa musu gaba ɗaya sai suka makance duka idon su ya rufe to da haka sai suka rasa ta inda za su fita suka kama laluɓe to shi kenan daga nan aka umarci annabi Lutu da shi da jama'arsa wato musulmi ɗan gidansa kenan ko da shi da mutane gidansa su kama hanya su fita daga wannan gari da za a halakar da gari shi kenan sai suka kama hanya amma ƙa'ida da Ubangiji ta Allah ya ba su shine idan sun kama hanya suna tafiya ko sun ji wani ƙara kar su waiwaya kada ko mutum ɗaya ya waiwaya cikin nan suka kama hanya sun fita sun bar garin har da matar annabi Lutu aka bar garin sai mala'ika Jibril ya ɗauki wannan alƙarya an ce da ku fitar ka guda ɗaya ya ɗauki garin gaba ɗaya ya cicci ba shi ana ta sama da su suna ihu har mala'iku suna bin ihu su a sama sannan sai aka sako su da kataka aka kifi a tsariyar suka zo suka kifu sannan kuma aka bi su da ruwan duwatsu to wannan ƙara da alƙariyar ta yi wannan kifi wanda ta yi wannan ƙara duk annabi Lutu bai waiwaya ba ‘ya’yansa ba su waiwaya ba amma wannan matar sai ta waiwaya saboda ba ta da imani kuma bangin ta na ya ce duk wanda ya waiwaya abin da ya same su zai same shi amma sai ta waiwaya shikenan tana waiwayawa ita kuma tunda duwatsun sun biyo bayan kifar da alkariyar ne sai dutsen sai zo ya same ta ainihin ya halakar da ita to amma a inda dutsen ya same ta ba inda aka kifar da alkariyar ba ne don sun riga sun yi nisa sun bar ta dun ta ke ce masa wajen mutum to a daidai wannan wurin ne suna wannan wuri aka kifar da alkariyar sadun shikenan ta ga dole za a ji kara kamar wani bomi ya tashi sauran ba su yawa bai tafi yawa wannan dutsen sai ya zo ya same ta ya halakar da ita wani wuri to tsakanin inda aka kifar da alkariyar da wajen mutum za a samu kamar kilomita uku ko zuwa biyar to a nan ne ita kuma aka halakar da ita to da haka wannan ubangiji ta Allah ya yi musu wannan don ya zama aya kamar da yake wa tarakna fiha ayatan lilladheena yakhafuna azabata mun sanya wannan ya zama aya ga waɗanda suke tsoron azabar Allah azaba mai radadi kuma har yanzu in ka je kafar Jordan za ka samu wannan jeshi din wato ai kanin Jordan ne da abun nan da Isra'ila daga wannan bakin kogin tana hango gidajen Isra'ila da motocinsu yadda suke ainihin yawo a ciki amma ruwan da bulalle kuma ruwan ba abin da yake rayuwa a cikin sa, ba kifi, ba wani abu, komin ya shiga zai mutu ne kawai. Yasa ake ce masa dasfin al-bahrul mayyit, kuma ana wanka a ciki, amma ba za ka nutsar da kanka ba. In ka nutsar da kanka a ciki za ka samu matsala. Taɓon da yake cikin kuma yana maganin wasu kuraje da biye ne, har suna ɗaukansa mutane dole suna kaiwa a cikin gari. Wani kuma zai zo ya yaɓawa jikinsa wannan ainihin taɓon, ya mulmula ya yaɓa ko ina jikinsa sai ya shiga ya wanka saboda ainihin maganin wasu cututtuka. Saboda haka bisri yana nan har yanzu ana zuwa a kalla. Shi ma zai mujar ɗin ana zuwa, amma ba dole ne da shi ba ne yake iya zuwa wancan kuri ɗin, don tafiya ne mai nisa, kuma cikin kuri za ku dinga tafiya, kuna ta tafiya har ku iso inda aka halakar da ita matar annabi. To Allah ta'ala yana yankwan maimaita wannan kisan domin ta zame mana wa'azi cewa mu ba mu fi waɗancan mutane ƙarfi ba, amma Allah ta'ala ya halakar da su a lokaci guda. To mu ma idan muka ce kafirci za mu yi dabarna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya halakar da mu, saboda haka mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce wa fi Musa in arsalna.
Wa fi Musa in arsalna.
Dangane da kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam, in arsalnahu katina lokacin da muka amba muka aike shi ila fir'auna, zuwa ga fir'auna bi sultani mubin, da hujja mabayyana, da dalilai da suke nuna cewa shi annabin Allah ne mannan Isra'il. Fatawalla bi rukunihi, shi fir'auna sai ya juya yake imani da annabi Musa bi rukunihi, da shi da jama'arsa da rundunansa. Amma mace su rukun, asalin rukun shi ne ginshiki, kamar a ce fila, abinda ya tokar wani abu, saboda da su ya dogara ina ganin za su taimake shi. To sai ya juya da shi da jama'arsa duka, ya kiye imani, kuma al'ummarsa ba su yi imani ba. Wa qala, sai ya ce sahirun, annabi Musa matsafi ne, aw majnunun, ko kuma mai saɓin kai ne. Ya ce masa matsafi saboda ya zo da sanda, ita ce sultanin mubini, wato hujja mabayyana. Ya zo da sanda wanda in ya sake ta sai ta zama ci, in ya riƙe macijin kuma sai ya dawo sannan. Sannan hannunsa kuma yana cire shi daga hannun rigansa sai ya dinga haske kamar wata ko kamar rana. Sai sa ya ce ai wannan tsafi ne. To wannan shi ne dalilin da ya sa har aka ɗauko matsafa su zo su yi gure da annabi Musa, da tsafinsu da sannan annabi Musa. In dai tsafi ne to sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, za su iya ainihin buge shi. To da aka zo aka gwada kuma suka sake sandunansu, suka take igiyoyinsu, suka zo da tsafi babba da macizai masu tsorita mutane. Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya sake sandansa, da ya sake sandansa kuma ta haɗe macijin gaba ɗaya, sannan kuma da ya kama ta, ya sake sandan ta zama macigi, ta haɗe dukkan macijin da ya kama ta kuma ta sake zama sanda. Wannan shi ke nuna nasa ba tsafi ba ne, mu'jiza ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma fir'auna ya ce wannan mutumin matsafi ne, in ma tsafi ba abin da zai zo da wannan. Aw majnun, ya ce ko kuma mai taɓin kai ne, ta zai ce Allah ya aiko shi, ya ne zai ce shi ɗan aikin Allah ne, saboda haka ya ce mahaukaci ne, ma'ana mai taɓin kai ne. Fa akhadnahu, Allah ta'ala ya ce to da sababin wannan abin da fir'auna ne yayi na yi wa annabi Musa ƙagi, na yi masa sharri cewa shi mai taɓin kai ne ko kuma matsafi ne, sannan kuma ya ƙi imani da annabi Musa, da abubuwan da ya ta da'awa na ƙarya. Allah ya ce fa akhadnahu, sai muka kama shi wa junudahu, shi da jama'arsa gaba ɗaya. Fa nabadnahu, muka jefa su fil yammi, a cikin kogi. Wa huwa mulim, yana mai abun zargi, saboda ya ce shi Allah ne, ya ce rabbukum al-a'la, yace shi ne Ubangiji maɗaukaki. In akwai wani Allah ma ya ce to shi ne a sama, kuma ya yi inkari Ubangijin annabi Musa, ya ce bai yadda akwai wani Allah ɗin mashi ba, har ya ce hamana ya sa jama'arsa su zo su gina masa wani ƙatuwar katanga, wata doguwar katanga, ya je ya leƙa, domin shi yana zaton annabi Musa ƙarya yake. Kuma ya ce duk wanda ya ɗauki wani abun bauta ba shi ba, to sai ya sa shi a gidan yari, sai ya rufe shi. Kuma ya ce ma alihi lakum min ilahin ghairi, ya ce ni ban san kuna da wani Ubangiji in ba ni ba. Haka fir'auna, to fir'auna babu wani kafiri da ya kafircin fir'auna, babu shi ko guda ɗaya. to da kace sa kissan sa ta mai mai to a cikin Qur'ani babu kissan wani annabi da ta mai mai to a Qur'ani kuma kissan annabi Musa saboda mai saboda yayi gwagwarmaya da Fir'auna wanda yafi kowa kafirci a duniya to da aka aika annabi Musa izuwa ga Fir'auna ai bai yi imani ba saboda annabi Musa kissan sa tana da tsawo shi Fir'auna da bokayensa suka gaya masa za a haifi wani yaro wanda kuma mulkinka zai kare a hannunsa wato shi zai kwace maka mulki daga nan ya sa doka kuma cikin banu isra'ila ba cikin kibtawa yan uwansa ba yan ƙabilansa ba daga nan ya sa doka ya ce duk wata mata da za ta haihu to in ta haifi namiji a ɗauki wannan yaron a kashe shi in mace ta haifa kuma a bar jinjira mace ya sa wannan doka duk matan da suke ciki da kai da suke da ciki cikin banu isra'ila ana kula da ita in ta haifi namiji to ba ɗanta ba ne kawai kashe shi za ta to da an gaya masa cewa za a haifi yaro a cikin banu isra'ila wanda zai kwace masa mulki to haka har mahaifiyar annabi isa ta ɗau cikinsa abin nan annabi musa ta ɗauki cikinsa to kafin ta ɗauki cikinsa da aka ga ana ta kashe mazan banu isra'ila kashe kisan ya yi yawa so suka ba Fir'auna shawari suka ce to kana ta kashe banu isra'ila kuma su ne suke mana hidima to yanzu idan su suka kare wa za mu bautar su za su zo suna mana ayyukanmu domin suna wulakanta su sun mai da su kaman bayi sai ce to a dinga tsallake shekara da ɗaya wannan shekaran aka kashe ya'ya mazan wannan shekara ta zo kuma a bari to shi annabi Harun sai aka haife shi a shekarar da ba a kashe ya'ya maza to shi kuma annabi Musa sai ya yi kuwansa ta zo ana kashe ya'ya maza gama da ikon Allah cikinsa bai bayyana a wajen mahaifiyarsa ba amma tana tsorace ta san cewa tana da ciki ba a gano ba ya za ta in ta haife shi za a abin nan ɗinsa za a kashe shi to amma haka sai ta haife shi Ubangiji ta laya mata ilhama ya ce in kin ji tsoron Fir'auna da jama'arsa za su kwace miki ɗaki zai ka sashi a kwati ki jefa shi a kogi kuma haka nan ta sashi a kwati sai ta jefa shi a kogi amma Allah ya ɗauka mata alƙawari ya ce inna raddu ilayki wa ja'iluhu min mursalin kar ki tsorita za mu dawo miki da ɗanki kuma za mu sanya shi cikin manzanni shikenan sai ta yadda ta sashi a kwati ta je ta jefa cikin akwati yana nan yana yawo har ya zo bakin gaɓan kogi kogi shikenan mutanen Fir'auna sai suka zo suka tsinci akwati da suka tsinci akwati suka sa Fir'auna ana buɗa sai aka ga cewa yaro ne to sai aka ce ya za a yi da wannan yaro tun da yaro ne kaga kashe shi ya kamata a yi to amma matar Fir'auna tana ganin wannan yaro sai ta ji tana son wannan yaro shikenan sai ta ce wa Fir'auna la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kar ku kashe shi zai mana amfani ko mu rike shi a matsayin ka shikenan Fir'auna sai ya yi ko da aka akan ni wanda za ta shayar da shi duk matan da aka kawo ba a karɓar nononta sai kuka sai kuka ya iya karɓi maman kowace mata cikin matan da suke shayar da yara to ana nan ita kuma mahaifiyar annabi isa ta ji labari an tsinci ɗanta yanzu ina ɗin yake ba ta sani ba sai ta haifa ƴar uwarta ta je ta ɗan zagaya ta ji me ake faɗa a gari da ta zagaya ta ji lallai an tsinci wannan yaron kuma ana neman mai shayar da shi ta iya karɓi nonon kowace ko da aka sai ta ce to a kowace mata wanda take da wani irin ƙanshi a jikinta babu yaron da baya karɓan maman to da aka ina ba ku shawara a kawo wannan matan ta shayar da wannan yaro aka ce to shi ke nan jirki kawo ta sai ta ne ta kawo mahaifiyar annabi Musa kusan mahaifiyar ta wani tana zuwa kawai da ya kama annabi ta kama annabi Musa sai ka ima ma ya kama shi aka ce to gashi an samu shayar da ita daga nan kuma sai ta nemi izini ta je ta shayar da shi a gidanta shi ke nan aka ba ta dama ta je ta shayar da yaro to amma daga baya fa ta dawo da shi lokacin da aka gama shayar da shi ya dawo wajen Fir'auna har lokacin da ya girma har kuma lokacin da Ubangiji ta Allah ya aiko shi ya zama manzo bayan ya zama manzo shi ke nan a lokacin ya kama da'awa Fir'auna ya ce ya za a yi kwanan nan kana ɗan yaro muka rene ka a yanzu ka zo ka ce mana kai manzo ya ce ba zai yarda da wannan shi ke nan ana nan dai har ya bayyana cewa shi manzo ne kisan doguwa sannan kuma suka shirya ma da su kashe shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi wani da ya imani cikin mutane Fir'auna ya ce mutane nan su haɗa baki za su kashe ka saboda haka ka gudu da saboda yanzu ba wani faɗa da yi saboda haka sai ya gudu shikenan ya je Allah ta'ala ya ba shi manzanci ya dawo ya ci gaba da dawa ya ci gaba da gwagwarmaya da Fir'auna kuma Allah ta'ala yake yayi ya bane ji wajen Fir'auna ya kira shi zuwa ga musulunci sai yace ya ubangiji ga dan uwana annabi Harun ya fi fasaha magana ka aika shi tare da ni zai fara fara so da sai Musa yana magana yana kura kura an ce lokacin da ya fara wayo Fir'auna yana so ya jarraba shi yana da wayo ne ko bai da wayo sai ya nika masa dibino da garwacin wuta yadda kaga yana da wayo dibino sai dauka a garwacin wuta ba an ce annabi Musa ya kai har sai ya ji da dibino sai ya nika masa garwacin wuta sai garwacin wuta sai ya sa a bakin sa da so bin wannan yake iina so da kai sai annabi Harun ya fi shi fasahan harshe sai aka aika su tare amma shi ma sai addu'a yake rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sai roki Allah ya yalwata masa harshen sai cire masa wannan yiginan kuma aka cire masa dan ba cire masa waje zama aiki za a dinga saukar nan da shi shikenan ya ci gaba da da'awa har annabi abin da annabi Musa ya ci gaba da wa'azin sa aka ce su je su dinga yin wa'azi mai taushi wasu suna amsawa a ƙarshe dai Fir'auna sai ya ce to shi yanzu ba zai taɓa yadda da abun da annabi Musa yake masa ba to da haka yana ban sa barazana ya sa shi a cikin tashin hankali ko shi yana cikin tsoro to da haka shi sai ya yi maganin sa zai halakar da shi ko da haka shi ne zai halakar da annabi Musa da dukkan wanda ya imani da shi ne daga nan Ubangiji ta ya ce to su bar gari da jikiri su bar gari Misra da jikiri to da haka suka tafi suka bar gari Misra da aka ɗauki duk wanda suka imani da Fir'auna da jama'a ta suka ji labarin annabi Musa fita daga gari shi ke nan sai suka bi su ana ta tafiya har aka zo kogi kogin Madiya da annabi Musa ya zo kogin sai ya rufe yadda zai ya haura kogi in ya tura ga Fir'auna da jama'a su za su halaka su in ya fada kogi kuma ya halaka to shi ne sai Allah ta'ala ya masa wahayi ya ce sannan sa je kirki da ita ne ya bugu kogi da ita shi ke nan sai ya bugi kogi da ita ina dukan wannan kogin sai hanyoyi guda goma sha biyu sai suka buɗe shi wannan ruwan sai ya zo ya daskare zama kamar dutse fan falaka fa kana kullu fiqin ka tawhil azim to da aka ce kawai sai hanya ta buɗe ruwa ya zama dutse kawai yadda za a yi wucewa duk ina ne Musa sai shiga da cikin jama'a ya shiga cikin kogi yana haurawa sai ga Fir'auna kuma da jama'a su annabi Musa ya haura Fir'auna ya zo bakin kogi so zuya za a yi ya shiga ne ko ya juya in ya juya bai huce a wukinsa ba sai ta fara su shiga sun daga hanya ta bu suna shiga cikin kogin sun zo tsakiyar kogin kawai sai Allah ta ala ya tsunci kogin ya sake dawowa ruwa to da aka sai ya fasa shehu miya yanni ma ga shehu to da aka ruwa kawai sai ya zo ya lulluɓe su gaba ɗaya shi kenan ruwa ya haɗe su dukkanin su suka halaka gaba ɗaya ruwa ya halakar da su annabi Musa da shi da jama'arsa banu Isra'ila da suka imani sai suka tsira to ba an haura kogi sai wasu daga cikin banu Isra'ila sai su yanzu kogi zai iya cinye Fir'auna kogi zai iya cinye Fir'auna mana duk tsabawan da yake da girman kai da yake yi da yake cewa shi Allah ne yanzu a sai kogi zai cinye shi ko dai shi dai kogi bai cinye shi ba to da sabbin wannan sai Ubangiji ta Allah ya ba kogi umarni sai ya amaryo da wato ainihin gawan Fir'auna domin ta zama aya wato gidan tarihi ne da kuma ka to idan ka shiga gidan tarihi kuma a can cikin kuma ka ce kana son ka je ka daga Fir'auna shikenan za a kai ka wannan waje amma za ka biya kuɗi da tsada don kuɗin shiga wannan Ramses din wurin wannan gidan tarihi na gawakin a yana kuma ka shi daban ne in ka shiga can kuma kana son ka daga wakin Fir'auna shi ma kuɗi na musamman za ka biya fiye da wanda ka biya da farko to gawan Fir'auna tana nan da wasu Fir'aunoni guda goma Fir'auna goma sha ɗaya ne a wannan wuri kuma kowa da jikinsa yadda yake sai dai babban Fir'aunan shi ne Ramses din ke sa aka sa sunan wurin Ramses wanda shi ne Fir'aunan da ya gwagwarmaya da annabi Musa to amma ya aka yi aka samu sauran gawawwaki wanda ba na Fir'auna ba aka ce a lokacin su idan mutum kafin ya mutu suna yin mutum mutum ɗinsa sai su fafe daidai tsawonsa sai su fafe ainihin tsakiyar din idan ya mutu sai su zo su sa shi a ciki su yi hotonsa sai su fata cikinsa su cire kayan cikin su sa wani chemical yadda jikinsa bai zai ruɓe ba sai su zo su mai da wannan ɗaya ɓare sai a haɗe shi haka in ka ga fiskan kamar shi mutum ɗin ka gani amma yana ciki ko shekara nawa zai bai bare yana ce ba sai ainihin ajiye shi to haka suka yi ta ajiye waɗannan Fir'aunoni to amma shi Ramses Fir'auna annabi Musa shi ba abin da aka cire a cikinsa kuma gawarsa tana nan har yanzu to shi yasa su tura suke ta mamaki wannan so san dalilin da yasa ba su rufe ba ba su kuma cin abin nan fa ba ana ganin su amma Ramses Fir'aunan zamanin Annabi Musa shi ne yasa bai rufe ba aka ce ikon Allah ne har fatansa da gashinsa ayyanka an je faransa an yi ta kuci-kuci don a gano mai dalili so kasa gane ba saboda Ubangiji ta'ala ne ya yi ikonsa don ya zama aya a yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya to daga aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala to Fir'auna dai wanda ya cikin sansa to gaggawansa ne ya dubara ka kaji an sa ba za ka tashe shi ka ci babban abin da zai yi duk kafirkin da ya yi ya zama tarihi to da haka duk kafirkin da mutum zai yi a ƙarshe zai zo ya zama tarihi inna allaha la yumliku zalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu allah yakan jinkirta wa azzalimi amma ran ne kama shi fa bai zai ainihin kubuce masa ba wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadahu alimun shadid wannan karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam Allah ya kan jinkirta wa mutane shi tabanna amma ran ne kama su fa za su dan daga kutsa su fa ba za su kubuce masa ba to wannan takaice shine kissan Annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda aka kawo mana nan wanda mun yi ta dukuwa dukuwa a can baya to sai Ubangiji ta'ala sai
wa fi adin iz arsalna alayhi murriha al-aqim ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
وبنجد تعالى وفي عاد دنجن دعادا ومتعن النبي هود أرسلنا عليهم الريح التي من أيكم وصل إسا الأقيم بكراريا وصل إسا مرة البركة وأن باب الهيري أسفين تدل سهل كردسه asalin al'aqin shi ne wanda baya haihuwa yace ma tazaru bi shay'in baka barin wani abu atak alaihi da tazo akan sa illa ji alatu fati ta sanya shi karrami kaman tijjigen abu kace kaman karmami wanda shanu su da suka katta ka kararin su kawo duk abin da ta biyo akan sa kenan tana halaka shi fudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la ilaha illa masakin sadaka tana halakar da kowane irin abu da umarnin Ubangijinta ita wannan iska ɗin to da haka da iskan ta zo ta halakar da su gaba ɗaya sai aka waye gari ba abin da ake gani sai wato ainihin gidajensu kawai to shi kuma a takaice Adawa wasu mutane ne wanda aka yi su mafiya ƙarfi kamar ma babu wasu mutane da aka yi masu ƙarfi irin Adawa dogaye masu ƙarfi wannan ƙarfin sai ya ruɗe su da Annabi Hud ya zo yana yi musu nasiha suka ce ba za su yi imani to da haka so ai Allah ya musu wani irin kira to da haka babu wanda ya sai sa su yi abin da ba su ga dama kamar yadda aka ce fa amma adu fastakbaru fil ardi fa qalu man ashaddu minna quwwa suka yi girman kai a bayan kara suka ce wai fi mu karfi akwai da fi mu karfi a duniya ne sai Allah ta ce awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa qalu bi ayatina ta'lamun ba su san Allah da ya rike su ya fi su ƙarfi ba don gidi ta lafi su ƙarfi to suka gama wannan Annabi Hud ba a abu da bai yi ba su kama walaƙanci na duniya a ƙarshe Ubangiji ta'ala ya aiko iska ta halakar da su iska iskan nan manzon Allah ya ambace ta da addabu wannan arifin aqib din ke nan ya ce nusirtu bi saba wa ulikat adu bi dabu ni an taimake ni da iska mai sauki wanda in naje yaƙi Allah ya kan tada iska sai ta ci makafurai sai in ci lalba a kansu amma zo fa Adawa da iskan dabur iska mara albarka da ita ka halakar da su kamar yadda Allah ta yake faɗa cikin suratul haqqa yace wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqi amma Adawa Allah ya halakar da su da iska mai ƙara shine sarsari iska mai ƙara wani lokaci don hadiri ya taso za ka ji wani ƙara to iska ne na wannan hadiri sai ka ji wani jiri haka yana tahowa to hadiri ya tada iska kenan to nasu ya wuce nan iska ne mai ƙara wanda Allah subhanahu wataala ya kore mu ya kai kota sai kwana takwas tana ainihin dukansu tana fimfila su kuma idan iskar lokacin da ta taso su sun dauka hadiri ne saboda sanda aka yi musu fadi na fadi babu ruwa suna ta roƙon Allah ya sa ruwa Allah ya sa ruwa sai hadiri ya tsaro sai kaga iska ka sana iska in hadiri ya tsaro ka ta ruwa suna ta buna za su samu ruwa a tawar sani wata iska halaka kamar yadda Allah ta ce falan ma ra'uhu abidan mustaqbila awdiyatihi qalu hadha abidun mumtiruna bal huwa mustajadtu bihi rihu fiha azabun alim da suka ga ainihin hadiri ya taso sai suka ce a alhamdulillah yanzu kan zamu samu ruwa zamu samu ruwa sai Allah ta ce ba ruwa ba ne wannan dai azaban da muke cewa a kawo muku din ina azaban da take tace iska ce wanda akwai azaban da take cikin to da iska nan ta zo shikenan iska na fara tashi ka san da iska ta kanka da take tashi har ta zo take karfi shikenan sai suka kama rufe gidaje kowa ke kama shi da gida ana tukun in kana kan hanya iska za ta kada sai mutum ya shiga gida yana neman mafaka sai iska tana ta shiga cikin gida suka shiga dakuna iska na shiga dakuna suka dinga kukkulle dakunan su iskan ta dinga balla dakin ka kulle dakin ka kulle wando amma iska ta zo ta balla dakin ta bude sannan ta je ta shiga har cikin dakin ta je ta cicciko mutum ta fitar da shi waje ta daga shi sama ta buga shi a kasa haka ta dinga buga su a kasa tana halakar da su abin da aka yi wa adawa kenan idan adawa an mutu irin wannan akwai wanda ya fi karfin Allah ya halakar da shi ba don ba wanda ya fi su karfi ka je ka ga gidajen su yadda suke duwatsu suke sassakawa suna mai da su gidaje da su da samu da su da haka abinda ba ka tamani dan adam zai iya yin sa sai na kura ne za ta yi shi ba za ka samu adawa da samu dawa suna ne da hannunsu kuma suke yin wannan abu amma Allah ta'ala ya halakar da su da sababin ba su yi imani ba to shine Ubangiji ta'ala a nan yake ba mu labari yace ai su adawa da iska aka halakar da su kaga annabi Nuh da me aka halakar da shi aka abin da me aka halakar da mutane sa da zuwa su bayan an ci ciyar kariya su kuma mutanen Fir'auna da jama'a su da me aka halakar da su da kogi sun zo sun shiga suna ga za su tsira za su halakar da wasu ma kogin ya haɗe su kuma adawa da iska Allah yana da azaba kala kala in ya ga dama da dan karamin abu sai halakar da su yanzu ba ka ga a kabul fili ba wanda suka zo za su yaƙi ɗakin kawa za su yaƙi mutanen makka ai tsuntsaye ne ƴan ƙanana Allah ta'ala ya ɗauko musu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi fi alam yaj'al kaydahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababi ƴan tsuntsaye ƙanana jama'a jama'a ka aiko musu shikenan wannan tsuntsayen su suka halakar da su da su da kiwayen su gaba ɗaya aka ba su duwatsu suka dinga jifa da duwatsu wanda suke kasassu masu zafi duk dutsen da ya sauka a kan mutum ya halaka kuma giwon ta kama ta halaka idan a kan doki yake shi ma dokin ya halaka to magiji ta nan ya ga dama ta abu mai sauki ne zai halakar da mutane ruwa shi ne rayuwa amma kuma Allah ya halakar da mutane da ruwa to shi ne Ubangiji ta Allah ya ce ya aiko musu iska mara albarka ba abin da ta bari wanda ta zo a kansa face ta mai da shi kamar karmani yanzu gona idan lokacin da aka abin nan amfanin gona ke fifidawa irin ta fara koyo da sauransu nan in ka zo za ta baka sha'awa amma ba wani lokaci idan aka zo aka girbi aka cire masara aka sa shanu suka zo suka bi suka cinye to idan ka zo dan alamu za ka gani kawai na karkara to wannan shi ake cewa arrami alhashin kenan to da haka haka aka mai da alƙariyar su kawai sai dai alama amma ba za ka gone wa in ba alama ba sannan sai Ubangiji ta dace
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من صيام وما كانوا منتصرين
Ubangiji ta'ala ya ce wa fi samuda dangane da sha'anin samudawa wato sun zo bayan adawa da su ne mutanen annabi salihu iz qila lahum yayin da aka ce musu tamattau ku dan ji daɗi hatta hin azo a lokaci sun yi girman kai sun ki su yi imani da annabi salihu su suna ganin cewa kaman sun haye ya Allah ya an dan baku notice ku dan ji daɗi zuwa wani dan lokaci dan lokacin shine kwana uku kamar yadda yazo a suratul hud tamattu fi darikum salasata ayyam kwana uku kawai fa'atau an amri rabbihim, suka girman kai ga barin umarnin ubangijinsu, ba su bi umarnin ubangijinsu ba, suka girman kai suka bi, fa akhadhatuhumus sa'iqatu, sai tsawa ta kama su, wa hum yanzurun, suna kallo, Allah ya aiko musu da tsawa, tsawa ta halakar da su, da tsawan ta sauka a kansu, fa mastata'u min qiyam, ba su iya tsayuwa ba, ba wanda ya iya tashi don ya gudu, wa ma kanu muntasiri, ba su kasance masu cin nasara ba, ba su kasance masu iya kubutar da kansu. Ai tsawon tana zuwa kawai, kowa ya gan shi a durƙuse ne, da zai iya tashi, ba ma samudu fa uliku bi taqiya, da tsawon, to da tsawon ta zo ta sauka musu, kawai fa zuwa fi darihin dafini, kawai sai gashi suna durƙushe, suna cikin harkokinsu, suna cikin tafiyarsu, sai aka mala'ika duniya duka musu tsawa, sai kawai kuwa sai ya durƙusa kawai, ya zama mushe kawai, shi kenan tsawa guda ɗaya. Wa'innan samudawa su ma majiya ƙarfi ne, su ma suna sassaƙa duwatsu su yi gidaje, duk abin da a yanzu ɗan adam bai zai iya yi ba, suna iya yin sa da hannayensu, Allah ya kore musu da shi. To amma a ƙarshe da suka ƙi su yi imani da annabi Sadiqu, sai Allah ta'ala ya aiko musu da tsawa kawai, tsawa aka musu kawai, shi kenan sai suka halaka. Lokacin da annabi Sadiqu ya zo da wannan musulunci, yayin abin da wannan addini na tauhidi, ya yi musu hutuba, ba irin hutubar da ya musu ba, don annabi Salihu kusan a annaba ba da ya fi shi hutuba, ana ce masa khatibul anbiya, wato shi ne wanda ya iya hutuba, ya fi iya hutuba a cikin annaba, ya zo ya yi musu hutuba, ya musu wasu sai a kawai wannan kawai yana neman ɗaukaka yake nema, ko yana neman shiga ne a wajen su, ya ce musu shi ba abin da yake nema, yana neman lada ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sun imani. To sai kai mun muna ganin fa kaman hadisi sun shafe ka, kai mun wawa ma muke gani ba, sai ni ba wawa bane, kuma ya tafi su ba ba, amma duk suka ji a ga sai da suka ce ko tana son mu yi kai imani, ka zo mu ba ka wani sharadi, ka zo mai mana wani abu, yace bismillah, suka ce fito ma suka zo ne dutse, irin man dutse sakar kenan, wanda ke ba ta kiro a kan sa tsabar dutse ne kawai, to kai mun san abuwa ne kana da kaza ta tsoro a cikin dutsen danta. Kuma ta buwa aiko macen rakumi, wai ka nuna kaman wannan teburi ne ba, ka ce kawai kai gara ma teburi na asalin tafiya, ka ce taguwa ta tsiro dutse ne, ka ce taguwa ta tsiro a kan tayis, ka ce taguwa ta tsiro da yanta, ya ce in suka ce in ka yi wannan za mu yi imani. Idan annabi Musa abin annabi Shalihu ya ce to zan roƙi Ubangiji ta'ala ya yi wannan, ya yi nafila raka'a biyu roƙi Allah ta'ala. Allah ta'ala ce zai masa wannan, amma ya gaya musu za a fitar da taguwan nan, amma akwai sharuɗi. Sharaɗi na farko, yau in suka sha ruwa gobe ita za ta shanye ruwan su, amma za su sha ruwan ta, sannan kuma kar su taɓa ta da wani abu mummuna, kar su ce za su soke ta, duk suka yarda. Annabi Salihu ya yi addu'a sai taguwa ta tsiro da ranta, kuma irin wacce suke so, da irin siffar da suka faɗa, matashiya mai kalan kaza da kaza da kaza. Ba sai sai hazihi na qatullah fa daruha taqulni arbika min arbika fa la tamassuha bi su'i, yace wannan taguwar Allah ne, da aka ce taguwar Allah don a nuna maka muhimmancin ta ne, duk taguwar Allah ne ya ce su, wannan taguwa ce ta Ubangiji ta Allah, kar ku taba ta da wani mummunan abu, in kun yi haka azaba Allah subhanahu wa ta'ala zai sauka ku. Shikenan aka bar musu, aka ce da hashirbun wa lakum shirbu yawmin ma'ad, to da aka yi taran ta sha, ko kuma ku sha wata, in yau ta sha ruwa gobe ku sha nononta, ita kuma ta zanna, ita kuma ta sha ruwa, shikenan ana nan a haka. Yanzu in za su sha ruwan kan ba za su ibi hajji na gobe ba, shikenan washe gari kuma su sha nononta su koshi, kaga ba su da matsala abinci. Amma ana tafiya haka sai suka ce kai mu mun gaji da yau ruwa gobe nono, yau ruwa mu ruwa kawai muke buƙata, suka ce ba su iya ba, to ya za a yi, sai suka ce su kashe ta kawai, sai suka ce suka yi miki, suka ce za su kashe taguwa, suka zo suka haɗu suka yi mitin manya-manyan su, suka nemo kibiya suka ba Uzzaru bin Salih, shi ne babban su, ya ja ya natsa kibiyansa sai ya harbi taguwan ta faɗi ta muku. To shi kenan daga nan sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to sun keta jallaji, saboda haka daga nan ya aiko mala'ika biyu da zai taka musu tsawa, shi ya sa bin halakan su kenan, shi kenan sai aka halakar da su. To da ka dama ba mu ba ma imani suke son su yi ba, suna son su gwada annabi Salihu sun ɗauka bai zai iya ba ne, sai Allah ya ba shi wannan wato ainihin wannan mu'jiza. To wannan abin da annabi Salihu ya yi na nafila raka'a biyu da addu'ar da Allah ya bashi wannan to shine kufai sai daga cikin sahabban manzo Allah ta sa lokacin da wato kafirai suka kama shi bashi yana fila raka'a biyu kafin su kashe shi sai yana fila raka'a biyu sai yana fila raka'a biyu sanda mai ce wallahi da inda da biya na filan nan ba don kasu ce na tsori ka bako na karya wallahi da fi na ka sai ce amma Allahumma asihim adada wa qulhum bidada wa la tuqadimuhum ahada ya Allah ka kiyaye adadin wa'annan kafirai da suke son su kashe ni kuma ka kiyaye adadin su ka kashe su kuma dabar dabar sai wannan addu'a kuma yace wadattu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fi llahi masra'i wa dhalika fi dhati ilahi wa in yasha yubari ala afali shibi mumazzai yace wallahi ban damu ba don an kashe ni a hanyar Allah Allah yakan iya yi wa kasusuwa da aka kakkarya su albarka shi ga nace bismillah aka kashe shi sannan Allah ya halakar da su gaba ɗaya saboda shi ma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka biyar roki Allah taguwa ta fito sannan kuma aka halakar da ainihin samudawa to shi ke nan sun riga sun zama tarihi amma yanzu haka akwai gidajen su a Hijaz can gaba da Madina sai kama hanyar Sham akwai da hanyar Yaman akwai gidajen su manzo a lokacin da zai je yaki ya bi ta wannan wuri sai ce to kada wani ya bi ta inda samudawan nan suka rayu in kuma za ka bi ta wannan wuri to kai kuka domin tsoron kada abin da ya same su ya same ka in za ka bi wajen to ka dinga bi kana kuka kawai in kuma ba haka ba to ka bi wata hanya amma kar ka bi wannan hanya to za ka suma duk karfin su an gama da su annabin Allah ya ci nasara a kan su sai Allah ta lace wa qauman nuhi
wa qauman ruhin min qabl إنهم كانوا قوما فاسقين
ومن إذ تعالى وقوم نوح كما تكسا النبي نوح من قبل واللي يزوك حتي وإنسا النبا إنهم كانوا قوما فاسقين سوصن قصا تموتا إلي كافوري فاسقين وإن باتا إيماني لأنبا أبو جيسا كتي النبي نوح من قبل سوى دشيني فرقم منذ shi aka fara yi a manzanni shi ne na farko akwai annabawa kafin sai yi su annabi Adam amma manzo da aka aiko shi da tauhidi shi ne na farko saboda kafin sa din duk sauran annabawa da al'ummatan su suna nan akan fikira ta addinin musulunci suna nan akan tauhidi amma a zamanin annabi Nuhu aka samu wasu waɗanda suka dinga bauta wa gumaka wanda asalin gumaka mutane sirki ne shedan yadda suka rasu shedan yake su yi mutum mutum din su don su dinga kina su suka yi mutum mutum don su kina su kina sai kara musu tsoron Allah bayan sun rasu iyayen su da jikokin su suka ce ayu ce ne ce musu ayu wa innan sune wanda iyayen ku suke bautawa kuma ku bauta musu sai suka kama bautan wa innan kuma sune wadu da su'u da gutu da nasar to annabi Nuhu aka aiko shi zuwa ga wa innan mutane shine farkon manzo ya sha wahala shekara 150 shekara 99 abinnan shekara 950 shekara 1050 kenan ko shekara 950 yana kira su imani suka ke su imani sai dai suna yi juna su wasiti wa qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna wajdan wa la suwa'an wa la yaghuth wa yakhuq wa nasra wa qad abadu kathira to da aka suka ce wa innan kuma ka guda biya din farko dai na bautan su to daga baya da yake da awa suka dinga sumar da shi suna wahalar da shi har ya so mai farko sai tashi Allah ta'ala ya ji tausayin sa yace masa to karya damu kar ya daga hankalinsa ba wanda zai imani daga mutanensa sai wanda ya riga imani innahu lan yu'mina bi qawlika illa man qad amana to da haka kar ka daga hankalinka iya wanda suka imani nan su kadai ne ba za su sake imani ba to daga nan sai kama addu'a yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin ad-dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yudillu illa fajr kar ka bar ko je da mai jiran gida domin in ka bari ma za su dinga ya fan fajirai ne kafirai sai wannan addu'a Allah ta'ala ya amsa masa ina rabbi inni maghlubun fantasir to da ka Allah ni abun rinjaye ne ka taimake ni suna wahalar da ni sai ubangiji ta'ala ya je sassaka jirgin ruwa kissa ce duk kun santa ya sassaka jirgin ruwa ya sa dukkan musulmi a ciki wanda suka yi imani ya sa wanda suka yi imani da wasu dabbobi wanda za su rayu da gaba domin za a sake sabuwar rayuwa shi kenan Allah ta'ala ya sa sama ta kama ruwa su kuma da ruwan tufa ne aka halakar da su wa fatana abwaba samai bima'in munhadir wa fajjana al-ardha uyuna fataqa al-ma'u ala amrin qad qudir to da ka sama tana sauko da ruwa kasa kuma tana kukugar da ruwa a haka ruwa zai ya mamaye su da gidajensu duk inda ka shiga ruwa sai ya haɗe ka ko saman dutse suka kama zuwa saman duwatsu amma duk da aka canza ruwan ya haura saman duwatsu ya je same su an ce ko ta mata bayan ta hau dutse tana riƙe da yaronta jinjiri ruwan ya zo ya haura har a kanta tana riƙe da shi a ƙirjinta ta zo ta tsora shi a kan kafaɗa ruwan ya zo kan kafaɗa sannan ta zo ta tsora shi a kai ruwan ya haura kai ta daga hannu sama hannayenta biyu ta riƙe yaron da ya kasta mutu ko da ita za ta halaka amma haka ruwan nan ya zo ya kere ta ya halakar da ita da yaro aka ce da Allah zai bar wani tun wani a wannan ranar da ya bar wannan matar da ɗanta amma an je can za a bambanta shi yaro ka sa da zai kama shi da zai fima amma ita ta yana da zai fitun da zaki ta yi imani to haka ubangiji ta Allah ya halakar da su da wannan wato ainihin ruwan tufa da ɗin to kaga a nan kuma ruwan sama ne fa wanda ake nema ake addu'a Allah ya ba mu damuna da albarka to da wannan ruwan ne kuma aka halakar da wannan mutane to haka duk wanda ya kangarewa Allah kaga bai halaka ba Allah ta Allah ne kawai ya kare shi in ya ga dama lokaci ɗaya zai halakar da shi ubangiji ta Allah ya kare mu da karewan sa Allah ya kara mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sunan yake cewa madan Allah ya kara ilimi da albarka jama'an an ce mala'ika Isra'il mai busan kaho yana guri ɗaya ne yana jiran Allah ya masa umarni ya busa kaho sai kuma gashi jiya ciki ka ambace shi cikin jerin mala'ikun da suka ziyarci annabi Ibrahim wanda su halakar da mutanen annabi Lutu sai malai yana buƙatar ƙarin bayani
kenan akwai karo kenan shi a farinta sa magana ko to wayanda ba lokacin da Isra'il ya zo zai halakar da mutane annabi Lutu ai a zamanin annabi Ibrahim aka aiko shi lokacin bai saka hon a bakin sa ba da shi da Jibril da Mika'il da Isra'il su zo kifar da garin annabi Lutu amma lokacin ne yasa abin nan kafon a bakin sa kuma a zamanin manzo Allah da yasa suna wata ran manzo sai yana tare da sahabban sa suna zaune sai ya fito suka ganshi yana cikin tashin hankali sai suka ce ya rasu da ya haka ya ce kai fa an amu wa sahibul karni ka dinka kamar karna wasu jama'a mata yi uzan dahu yanko ya ce ina don samu ne tsuwa mai kaho sahibul karni shi ne malaika Isra'il ya sa kaho a bakinsa yana sauraron a ba shi idan ya busa ana ba shi idan zai busa to kai kenan a zamanin manzo Allah ya sa ainihin kaho a bakinsa yasa manzo Allah ya fito hankalinsa a tashi ba su wannan labari saboda haka kenan a wancan lokacin da suka zo je annabi Ibrahim suka je alƙaryar Sadum bai riga ya sa kafin a bakin sa ba amma a zamanin manzo Allah ne ya sa kafin a bakin sa kamar kissan Yajuju da Majuju ne sun nemi su haura katangan nan duk an babu kissa ba su haura ba amma wata ran manzo Allah ya fito ya ce wa sahabban sa wai du lil arabi min sharrin qad tarab futiha al-yawma min radbi Yajuju wa Majuju hakaza yace azaba ta tabbata ga al'umma akwai shirri ne kusan zuwa kasan gan ya juya wa juya an dan fuda shi haka sai dan hada ya tsasa ta da babban ya tsan fe da kira haka to kaga a lokacin kenan suka dan fuda to saboda haka kenan ai ko manzo Allah ta sama alama ne ta tashi na kiyama tunda alama ya tashi na kiyama fa abubuwa da yawa za su faru da cikin abubuwan da suka faru akwai fuda kasan gan ya juya da ma juya an kada kaga sun ci gaba da yi to kusa su shigo kenan sannan akwai kuma mala'ika Isra'il ya sa kaho a bakinsa yana jiran a bashi ne ya fura sai fura amma kafin wancan lokacin ma ya bakinsa Allah ya fata an fahimta
wannan ke cewa malam mun sallar isha'i mun sallame min mun tarawih a za ta shi za a yi safa'i da wutuli man ya nike mun tashi da niyya za mu yi safa'i kawai sai karanta fatiha da sura sai ruku yana dagowa kawai sai ya kama ainihin karanta alkunuti sai ma'ana bai shafa'i ba kawai sai wuturi kawai mu kuma gashi mun tashi da niyyar shafa'i a ci
mana ya kamata idan liman an saba yin shafa'i da wuturi to yin wuturi kawai zai yi sai ya ce to jama'a wuturi kawai za su kaga ba tare da ya shigar da su cikin wani abun nan ba to gaskiya da niyyar shafa'i suka shiga kuma zai samu ya wuturi to an biya za su yi to matsalar mai sauƙi ne idan muka tashi da niyyar shafa'i sai kuma limamin ka da ya dago daga ruku'u sai ya kama addu'ar witri yanzu ka san cewa witri zai yi to sai ka canja niyyar ka bai da ta niyyar witri maimakon niyyar shafa'i dalili akan wannan manzala ta sallama adina ya yi kasar ne Abubakar ya yi kasar Umar ya yi kasar a zamanin sayyidina Uthman an kabbara sallah da niyyar kasar raka'a biyu kawai sai nan Usman da ya raka biyu sai tashi kawai ya miƙe sai ya kaza kawai ta bude su ne suka canje ni da kasar kuma da ita mai cikawa aka yi raka kullu su aka sallabi sai aka cewa sai sai abin da Abdullahi Masaud ya ce manzo Allah ya kasar wa baka da umma wallahi rako i biyu da nai tare da wayan can ya tabi wannan raka kullu aka ce to me yasa baka yi tawaye ba yace al-khilafu sharru yace sabani sharri ne yake sa dabi tunda ba matsala ba to kana iya canja niyya ka shiga sallan juma'a raka'an karshe ne kai ka dauka raka'a ta biyu ne sai kai niyyar juma'a sai ka shiga ana sujjada kawai sai kaga an zauna sai ka dauka za a miƙe kaga ba ka samu juma'a to yanzu sai ka maida niyyar ta zama niyyar azhar ilmin ya sallame sai kai raka'a hudu fatiha da sura guda biyu a boye sannan biyu na karshe kuma fatiha kai kaga azhar kenan kai ba abin nan ko za ka bufe na iya canja niyya na'am
ana sai masu addu'o'i daga ciki wannan yana cewa akwai ɗaya daga cikin yan uwa da bara'uwar haka muna yana wannan majalisin ana sauraron karatu da shi har yana cewa yanzu kila wani fa sar tafsirin nan nasa na ƙarshe kenan ba za a sake maimaita da shi ba sai Allah ya kaddara a ce shi ne wanda ainihin ba zai maimaita ba wato ba za a sake da shi ba ana kiran shi Muhammad Kesu matarsa shi ta turo cewa mana san shi ta addu'a
to ubangiji subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya bashi gadan abun da ya taurara Allah mu gafir da huwa rahamu wa afihi wa afu anhu wa akarin nuzu da huwa sinu al-qadar wa gafiru bin ma'i wa sajji wal barar wa nafihi min al-qadar wa dunubi kamari na qasabu da ibn al-danas Allah ma yankana musina fadisi jitani wa kana 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 musina fadisi j